Service is the voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Hawwa Sharif ce tare da Muhammad Hafiz Babalo da sauran abokan aiki a cikin shirin na yau safiyar Juma'a, 7 ga watan Maris shekarar 2025. Kafin aji abubuwan da muke tafa da su, ga Muhammad da kanin labarai.
To Hawwa, shugaban Amurka Donald Trump ya jinkirta saka sabon haraji kan yawancin kayayyakin da ake shigowa da su daga kasashen Mexico da Canada zuwa Amurka da tsawon makonni hudu. Yan bindiga sun kashe akalla jami'an 'yan sanda 13 a wani harin kwanton bauna a wani gari da ke bakin teku a Syria. Canada na ganin karuwa adadin waɗanda suka kamu da cutar kenda a wannan shekarar.
Kanin labaran kenan. A bangaren rahotannin, za ku je da Majalisar Dattawan Najeriya ta ɗauki matakin dakatar da sanata mai wakiltar jihar Kogi ta Tsakiya, Natasha Akpotiuduaghan, har na tsawon watanni 6 bisa shawarar kwamitin da'a da ladabtarwa da sauraron korafin jama'a na majalisar.
Mukan ba mu ji daɗi ba. Ai ya kamata shi Senate President ya koma su sake yin zama a duba a yi reviewing.
Mun kuma ji ta bakin wani mai sharhi kan al'amuran siyasa a Ghana, Barista Abdulmajid Musa, kan koyina aka kwana game da alƙawuran da shugaba John Mahama na Ghana ya ɗauka a lokacin yakin neman zaɓe, inda ya ce akwai alamun haske.
A gaskiya alama duniya akwai cewa John Mahama zai cika alƙawarin da ya nuna. Shin zane ne na ga kamar duniya ne kamata a mai kuma kuma hankali.
Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani akan waɗannan da ma sauran rahotanni da ke tafi. Muna kuma tafi da shirin manuniya. To amma da farko ga Muhammad Hafiz da kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Ranar Alhamis, shugaban Amurka Donald Trump ya jinkirta saka sabon haraji kan yawancin kayayyakin da ake shigowa da su daga kasashen Mexico da Canada zuwa Amurka da tsawon makonni hudu. Matakin da ya dauka na baya-bayan nan a sa'insa ta fuskar kasuwanci a yankin arewacin Amurka, wanda ya yi sanadiyar faduwar kasuwannin hannayen jari na tsawon kwanaki tare da kawo cikas ga dangantaka Amurka da kawayenta da suka dade da kuma manyan abokan cinikayyar ta biyu. Da farko, shugaba Trump ya jinkirta haraji kan kayayyakin Mexico da ake shigowa da su zuwa Amurka har sai ranar 2 ga watan Afrilu, bayan ji kai tsaye daga shugaban kasar Mexico Claudia Sheinbaum kan yadda gwamnatinta ta taimaka wajen dakile kwararowar bakin haure da mummunar kwayar fentanyl zuwa Amurka, bukatu biyu da Trump ya nema daga makwabciyar Amurka da ke kudanci. Sa'o'i bayan haka, ya kuma dakatar da kuɗin fito kan Canada. Koda yake ba a san abin da zai faru da batun haraji nan da wata guda kan kowace ƙasa ba. Wasu 'yan bindiga sun yi wa 'yan sandan Siriya da ke sintiri kwanton bauna a wani gari da ke gabar teku, inda suka kashe jami'an tsaro aƙalla 13 tare da jikkata wasu da dama, in ji wani mai sa ido kan yakin ƙasar. Harin da aka kai a ranar Alhamis a garin Jabli da ke kusa da birnin Latakia da ke gabar teku ya zo ne a daidai lokacin da ake fama da tashe-tashen hankula a yankin gabar tekun Siriya tsakanin mabiya ɗariƙa Alawit da tsohon shugaba Bashar Assad da ƙungiyoyin Islama. A farkon watan Disamba bara ne aka hambarar da Assad daga kan karagar mulki a wani farmaki da kungiyoyin 'yan tawaye karkashin jagorancin Hayat Tahrir al-Sham mai kishin Islama suka kai. Shugaba Donald Trump ya ci gaba da matsawa Kib Lamba kan tarattaba hannu kan wata yarjejeniyar ma'adanai a ranar Alhamis. Ya kuma bayyana kwarin gwiwar cewa Moscow ma a shirye take ta amince da yarjejeniyar don kawo ƙarshen yakin da aka fara lokacin da Russia ta mamaye Ukraine a 2022. Trump ya aike da sako ga mambobin ƙungiyar tsaro ta NATO, inda ya musu gargaɗin cewa idan ba su biya ba, Amurka ba za ta ba su kariya ba. Ya kuma bayyana tsarinsa na yadda zai samar da zaman lafiya a tsakanin ƙasashen makwabta. Trump ya kuma ce zai gana da shugaban Russia Vladimir Putin a Saudiya, watakila nan da wata 1.5. Labarin suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Anji ma kadan zamu kawo muku wato karshen labaran duniyar. To sai da kafin nan bari mu je ga wakilin mu Abuja Madina Dauda. Inda ta shaida mana cewa Majalisar Dattawan Najeriya ta dakatar da sanata mai wakilta jihar Kogi ta Tsakiya Natasha Akpotiuo-Oduohan har na tsawon watanni 6 bisa shawarar kwamitin da'a da daftarwa da sauraron korafin jama'a na majalisar. Bayan nazari kan korafin da sanata Natasha ta mika a majalisar kan takon sakar da take yi da wato dake tsakaninta da shugaban majalisar sanata Goodswill Akpabio.
A lokacin da yake karanta bayanan dakatarwar, shugaban majalisar dattawa Senator Goodswill Akpabio, wanda a kansa ne Natasha ke korafin cin zarafi, ya nemi jin ra'ayin 'yan majalisar kan su amince ko su ki amincewa da dakatar da Natasha na tsawon watanni 6. 'Yan majalisar sun amince da matakin dakatar da ita a bisa shawarwarin shugaban kwamitin da'a ladaftarwa da korafe-korafe, Senator ne da'ima suwen. To sai dai shugabar kungiyar mata ta WCCI Haji Zainab Muhammad ta ce wannan mataki bai yi masu dadi ba.
Mu kan bamu ci dadi ba. Ai ya kamata shi Senate President ya koma su sake yin zama a duba a yi reviewing wannan matakan da suka dauka kanta. An zo an bata wata 6 an ce mata kar ta yi amfani da senator dashi and tai aikin ta zama senator din ba wai ta siya bane ba wai an bata kyauta bane sannan an ce kuma wata 6 ba za ta taba bata ko CC a cikin allowance din ta ba mu kan bamu ji dadi ba
dama dai tun farko sai da kwamitin da'a da ladaftarwa ya nuna cewa korafin da Natasha ta kawo wa majalisa bai bi ka'ida ba saboda ita ce ta sa hannu a takardar korafin da kanta wannan dalilin ne yasa kwamiti ya watsi da takardar amma abin lura shine Natasha ta sake kawo wani takardar korafin a yau Alhamis mai dauke da sa hannun wasu 'yan mazabarta amma majalisa bata amince da aiki kan wannan ba shi kuwa ambassador Umar Abega Kumu ya tsokaci cewa akwai alamun siyasa da ke son shiga wannan lamarin
siyasa yana so ya shigo cikin al'amarin gabaki daya wannan majalisar fa na dattaku ne dattawa aka ce so I was expecting caucus the elders to zona su kashe wannan abubuwan daga cikin carpet in wannan majalisar kafin ya fito domin abin kunya zai faru to yanzu gashi duk duniya sun ji za su je kotu za su sake fallasuwa wannan su abubuwa ya kamata ana barin su domin za su samu kamar gida biyu akwai wanda suke goyon bayan sa akwai wanda suke goyon bayan ta
to ko yaya senator mai wakiltan jihar Kebbi ta Kudu Garba Musa Mai Doki ya kalli wannan mataki da majalisa ta dauka ga ra'ayin da ya bayyana
shin Najeriyan suna duban yaya zamu yi mu kawo musu ci gaba ba yadda muke lalurorin mu na senate suke cikin fada tsakanin mu ba duk da haka nan mun yi kokari mu gura mu shugabannin mu su senate president sauran shugabanni na senate cewa wannan al'amari na rashin jituwa ko kuma rashin biyayya da ita senator Natasha ta yi mu abu ne wanda zamu iya kashe wutar mu tabbatar da tazo ta tuba ga senate cewa ta yi kuskure shi kuma a matsayin shi na shugaba ya duba ya ƙara duba da idon rahama musamman wuce wurin nan ki duba yau ha duka cikin senate iyakan maganar da aka yi kenan wa an yi maganganu amma kashi 70 na zaman maganar da aka yi kenan yau
ya zuwa lokacin daukan wannan rahoto dai kwamitin kula da da'a ladaftarwa da jin korafe-korafen jama'a yana zaman ci gaba da tattaunawa tare da jiran ko Natasha za ta aiko da takardar neman ahuwa ko kuma za ta sake yin burus da kwamitin Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
An gaida Madina Dauda da wannan rahoto masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Ana iya sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata a shafukan mu na sadarwar Facebook, X da Instagram. Ga Muhammad da cigaban labaran duniya.
Shugaba Donald Trump a ranar Alhamis ya tabbatar da cewa gwamnatinsa na tattaunawa da Hamas. Kungiyar da Amurka ta ayyana a matsayin ta 'yan ta'adda don sakin sauran mutanen da aka yi garkuwa da su tare da sassauta wa'adinsa da ya bayar tun da farko cewa za su fuskanci mummunar yanayi a Gaza idan ba a sake su nan take ba. Za ku gane abin da nake nufi, Trump ya faɗa a ofishinsa na Oval Office lokacin da aka tambaye shi abin da yake nufi kan kalaman da ya yi. Trump ya yi ƙarin haske kan ganawar da ya yi a ranar Laraba da 'yan Isra'ila da aka yi garkuwa da su waɗanda aka sako. Shugaban na Amurka ya ce, na samu damar kwashe tsawon lokaci ina ganawa a jiya da wasu kaɗan daga cikin mutanen da aka sako. Na kaɗi sosai da na ji yadda aka ringa musguna musu. Daga ƙarshe, Kanada na ganin karuwa adadin waɗanda suka kamu da cutar kyanda a wannan shekarar, inda aka samu ƙarin rahotanni a cikin watanni biyu na farko a bana fiye da a shekarar da ta wuce, kamar da ma'aikatar lafiyar ƙasar ta faɗa a ranar Alhamis, tare da yin kira ga 'yan ƙasar da su yi allurar rigakafi. Hukumar kula da lafiyar jama'a ta Kanada ta ce ta samu rahotannin ɓullar waɗanda suka kamu da cutar kyanda 227 ya zuwa ranar 6 ga watan Maris, inda marasa lafiya da yawa ke buƙatar a kwantar da su a asibiti. Babbar jami'ar kula da lafiyar jama'a ta Kanada, Theresa Tam, ta ce ina kira ga dukkan 'yan ƙasar Kanada da su tabbata an yi musu allurar rigakafin cutar kyanda. Hukumar ta ce akasarin majinyatan yara ne da ba a yi musu allurar rigakafi ba, ko kuma yaran da ba su samu cikakkiyar allurar rigakafi a wurare inda jama'a ke zama, kamar wuraren taro, wuraren kula da yara, makarantu da wuraren kula da lafiya.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai tattaunawarmu da mai sharhi kan al'amuran siyasa a Ghana, Barista Abdulmajid Musa, kan yadda al'ummar Ghana ke kallon kamun lodayin shugaba John Mahama tun bayan ɗarewar shekarar shugabancin ƙasar, game da alƙawuran da ya ɗauka a yayin fafutukar neman zaɓe.
Akwai alama da ya da kuma ababen da farko da yana appointment da ya yi shi da mutane mataimakin da ya nemi ya su kawai alaman kamar ya nemi mutane da muke ga suna da alama cewa mutane kwarai ne shi da ministry appointment da shi da ya su ba mutane akwai alama da mutane kwarai ne shi da ne biyu ya kasu ba aiki zuwa watanni da ke gaba za mu ga kamanin gaskiya sun cancanci appointments ko ba sun cancanci wannan ba, kuma yana alkawari da yi wa kuma wani haka nan ne yana alkawari ababen da zai yi. To ciki alkawarin ne shi ne yara da yin gagnon shi da mana wanda zai appointments sun ne zai appointments shi yawa domin wani lokaci ya kai Ghana ministers na tsofaffin gwamnati ke da shi sun kai 120 shi an kai. To amma ko da yake kamin shi ba ya sauka karagar mulki ya rarra jiriya ne zurin kamar a APD. To yanzu shi wannan kuma ya ce 50 ne zai yi appoint shi ne 60. To alama sauran da ya ɗan ne ya kai wannan 60 shi da alama ne da ke gani cewa kamar alkawarin da zai cika gane su domin yana so ministan zama su da kudaden da zai saura duka ya aiki da shi an ya samu ci gaba cikin batutun lahadarci na Ghana.
Na amba da daɗewa ba an ga yanda daga hawan shi har ya taimaka wajen samar da sauƙi a kuɗaɗen da alhazi suke biya zuwa a aikin hajji. Ana iya cewa wannan abin da ya yi wata alama ce da ke nuna cewa al'ummar ƙasar Ghana lalle-lalle akwai sauƙi da ke tafi a rayuwarsu, musamman abin da suka fi kokawa a kai na faɗuwar tattalin arziki.
Maniyatan haji shekarar da sun yi murna kwarai da ne shekara da ya wuce a kudajen da sama ya bar wayan su muna cewa muna abin da wayan su duka da cewa su libari ne ma na ba su biya ne shirye-shirye da aka yi da haji na Ghana ba su bude su da kawai su kuma wayan su da gaskiya sun sa wahala kwarai sai ga wangaren duwa da aka kawo ya wani mutane su duwa da aka ba gaskiya alkawarin da zai yi na cikawa. Yi haka kuma da nake magana da ko wuraren da yake iya kai lokaci ana jigilar hidimar kai kawo na haji daga airport mu a Ghana muna cire haji village a wannan kuma yanzu haka ba na ai isa ana gini wurin sabon wuri da za a gini na batun alazai da za ka kai kawo wurin shi kuma wani alkawari ne yake ya so ba cikawa. A gaskiyar alama duniya ko cewa jama'a zai cika alkawarin da ya nuna shi zane ne na ga kama duwa ne kamata amma kuma su kuma hankuli domin yau aka kammala taro da aka yi na batun ra'ayin da za a ba shi ya ne ne mutane suka kore ne game da batun tattalin arziki na Ghana da ya duniya ma da baki daya aka yi taro kwana biyu taro ne da yake an nemi wanda suka kore daga batun tattalin arziki da yadda suke sun san tattalin arziki na duniya da na afirka da sauransu su zo su ba gwamnati ra'ayi wani hanya kowane wurare ya kamata a bi da zai bar tattalin arziki da yadda kasa.
Barista Abdulmajid Musa kenan a tattaunawa mu da shi. To kada a shagala dai ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu ne a tashar mata VOA Africa kan mita 102.5. Baya ga haka da sadda aka yi ra'ayi za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ga shirin mu na gaba.
Manuniya.
Karenan da muke yi ta banza ce ba mu iya zama gwamna ba sai da talakai layi ya zabe mu kuma da dan Afga da dan PDP da dan APC na jihar Katsina in wani abu na taimakon al'umma ya zo duk sun cancanta
zai yi wuya ma wani ya zo ya ce ya soke wani talakai ya fara jin dadi cewa dan sa ana biya masa kudin makaranta ka ce wai kai ka soke kuma akwai kudin nan
gwamna Umar Dukkur dan jihar Katsina da kuma ministan ya labarin Najeriya kenan ke ci gaba da bikin baje bayanin yadda gwamnati ke sage sansar tsare-tsare game da dalil likitin cikin gidan jam'iyyun APC da NNPP a jihohin Kano da Kaduna kuwa wasu gagga ne ke gangar-gangarar ganin an kusa a warware
gwamnatin mu baya fada da kowa in ka lura ba wani kalami da yayi wanda ya kamada yana fada da wani ko yana fushi da wani aikin sa kawai yake
gwamnatin NNPP ne da alamun mu aka zabe ta kwando kike da kayan alatu
a gane kuwa gargada daga dagadar da aka samu biyo bayan cikiyar tsohon ministan tattalin arzikin kasar akan zaren-zargin da aka zira mai ne yasa wasu masu fashin baki suka ce kada fa fada fadamar shure-shure
ni a gani na bai kai mu kai wannan bangare ba don in ka duba yana ya bari a gan ana bi shi ne don yana ya kasance cikin sohun hukuma
wannan fa so mun ta muka tattabo cikin tarin muryar da za ku za cikin wannan shiri na manuniya Assalamu alaikum barkamu da lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa cikin sabon shirin manuniyan da kan zo muku da sabon salon kafiya a jajjere shiri na 211 cikin jerin shirin manuniyan da ke son ganin an kulle kofar yan barabare barabaren kuma shine gwamna Umar Dukkur dan jihar Katsinawa yace ai babu wani dan siyasa mai lissafi da zai gangancin ganin yayi wa talakawan da suke zuba kur'un da duk wani dan takara yake samu ya haure
yanzu muna fama a arewacin Najeriya da yara da ba su zuwa makaranta idan akwai wannan kwamitocin za su rika ga mana ga ƴaƴan gidan wane da gidan wane ba su zuwa makaranta domin mu ji dalilin da yasa ba su zuwa ko mu maida su makaranta kuma za su karfance suna kula da makaranta ne za su kula da asibitoci ne in mun turo dan kwangila yayi aiki za a rika ba su kofi na aikin da aka tura a yi domin ya tabbatar da cewa dan kwangilan nan ya bi ka'idojin da ya kasance ba ya zo ya masa aikin banza ba sannan kuma duk bukatun al'umma za su rika ga mana sadda za mu yi budget da mu da kananan hukumomi sai mu yi budget wanda zai taimaki wannan al'umma kuma abun ya kai gare su domin duk karenan da muke yi ta banza ce ba mu iya zama gwamna ba sai da talakai layi ya zabe mu so in baka biya bukatar shi ba bukatar wa za ka biya so shi yasa muka dauki al'amuran muka maida ma al'umma shi kuma da dan Afga da dan PDP da dan APC na jihar Katsina in wani abu na taimakon al'umma ya zo duk sun cancanta kuma haƙƙin sa ne kuma kudin da muke ansuwa da Abuja da mai so na da wanda bai so na da yana da haƙƙi ciki so Allah zai tambaye mu idan mu mai abin da ya dace wasu yasa muka maida al'amarin ga al'umma in ma zalunta kansu za su tosu su zalunci kansu amma dai mun sauke nauyin da Allah ya dora mana
shi kuwa ministan ya labarin tare na Najeriya Alhaji Muhammad Idris cewa yake yadda dalibai suka fara jin dadin bashin kudin karatu fa babu yadda za a yi su bari ta bare
zai yi wuya ma wani ya zo ya ce ya soke wani talaka ya fara jin dadi cewa dan sa ana biya masa kudin makaranta kawai ka zo ka waye gari ka ce wai kai ka soke kuma akwai kudin nan
kyauta ake bada
a lamuni ne amma irin lamunin nan ne mai kusan kama da kyauta misali ai kaga babu matsi na farko ma in ka gama makarantar nan baka samu aiki ba wanda zai ce ma uffa in ma baka da aiki akwai hanyoyi wannan kuma daban-daban wanda aka bullo da su wanda nan gaba za mu muku cikakken bayani wanda in dai ka har kai karatu kai aiki ne baka samu ba za a rika baka wani tallafi domin ba mu san yaran nan su koma bisa titi ba mu san yaran nan su shiga daji ko ba mu san yaran nan suna shigo mu gidaje muna bacci saboda in kai ka kulle yaran ka a gida ai akwai yaran talaka wanda ba su da inda za su je to idan baka yi musu wannan tattalin ba to za a samu matsala ki je ki tambayi yaran nan ko ina da suke ki je ki tambayi wai da gaske ne an ba su ai za ki ji gaskiya al'amarin
a jihar Kaduna kuwa ɗaya daga cikin ƴan kwamitin amintattun wata kungiyar demokradiya tsantsar da ta kira wani taro a Kaduna malam Nasiru Abdu Cikaji ne yace sun gamsu da tsarin gwamna Obasanin jihar Kaduna da ya didinke bangarorin da suka babbare
da kafin zuwan su gaskiya kura ta yawa a cikin jami'ar amma yanzu da sauki tunda za ka ga wani ya zo speaker ya zo su Shaban taron masu ruwa da tsaki duk su Shaban su zo kaga Shaban abokin karawa ne Muktar Malayar da ba a PDP mai akwai mutane da yawa zigazige yan jami'ar APC wanda an yi wannan taro da su
an yi magana haɗewar kan ƴaƴan jami'a wasu na mamaki ba ga tsohon gwamna a gurin ba duk da kana ta magana wasu anda kuma a da ba a tare da su
eh to ka san yawancin kashi da taro na siyasa ba dole ka samu masu halatta 100% ba tsohon gwamna yana da ilza shi dalilin da yasa bai zo ba
amma kun lura cewa wasu magoya bayan sun fara aje mukamin su misali a daidai lokacin da kuke cewa kan jami'a ya hadu
eh to ai ka san ita siyasa dama ba a mata dole kowa na da yanci ya tsaya jami'a ko kuma ya ce ba na yi na tafi mu kuma ba za ka ce mu ce ba na kace to Allah ya raka taki gona wannan ba siyasa bace ba demokradiya bace kuma na san shugabannin jami'a suna nan suna aiki ba dare ba rana shi kan shi gwamna yanzu ai kaga ya hada taro ya zo ya yi ciyarin akwai wanda duk ba tsammanin za su zo ba duk sun zo gwamnan mu baya fada da kowa in ka lura ba wani kalami da yayi wanda ya kama da yana fada da wani ko yana fushi da wani aikin sa kawai yake ana ma kawo bara yakai kamar ma bai gani ba mu za mu gwamnati ne wadda babu maganar dan mutun ya ce a ni ba amun daidai ba na yi fushi mu ce Allah raka taki gona mu ba za mu yi haka ba domin a demokradiya dole da lalashi da lalama ake bi
shi kuwa shugaban wani tsagi na jam'iyyar NNP da ta balle daga Kwankwasiya a jihar Kano sanata Mas'ud El Jibril Dogwa ne ke cewa har yanzu dai shine shugaban wannan bangare
ka san dai kafin ma an zama shugaba jam'iyyar nan ta zauna sun dauki mataki akan Rabi Musa Kwankwasiya sun kore shi na biyu suka ce sun dakatar da gwamnan jihar Kano Abba Kabir to bayan na zama shugaban nan kuma jiya an tabbatar mun an aiko da takarda cewa waɗannan matakan da uwar jam'iyya ta dauka ya tabbata cewa da Kwankwaso da gwamna wannan an kore shi wannan kuma an dakatar da shi idan kana so ka nemi dalilin da yasa aka dakatar da su ko aka kore su to ai uwar jam'iyyar zaka je wanda aka yi ni kafin zama shugaba
kenan babu wata hulɗa yanzu tsakanin ku da shi kenan a jam'iyyance da gwamnatin Kano misali
na farko dai a takaice wancan dakatacce wannan korarre mai girma gwamna ai dakatar da shi akai anytime idan wata kila ita kanta board of trustees ta sake duba dalilin da yasa suka dakatar da shi me yawa ne su sake baki wata damar
da haka gwamnatin ku ce
har yanzu
amma mun tukun dakatar da gwamna
dan ka dakatar da Abba Kabir Yusuf a matsayin sa na gwamna ko kuma kai menene gwamnatin NNPP ne da alamun mu aka zabe ta kwando cike da kayan alatu shine abin da talaka yayi amfani iza wannan gwamnati sai kuma ka dinga cewa ba gwamnati nawa
game da yunkurin nitsan binciken tsohon ministan tattalin arziki ki a Ghana kuwa daraktan tsangayar ci gaban zango kuma mai fashin baki a kafa mai labarin Ghana Abdulrashid Isa Lare ne yake cewa a gaskiya abin da yana nema yayi kama da yakuri
kiran da kise jabin OSP special prosecutor kenan yayi ma honorable Kenforiata sohon mai kula da tattalin arzikin Ghana baki daya kan yazo ya bada wani amsoci akwai wasu ababen da ake zarge shi shine loyoyin shi suka ce wai ba shi nan dumbe da lafiya amma ba soran ne zai zo ba to wannan martanin da suka ba shi special prosecutor ya bari ya fito ya ce wai ya declare honorable Kenforiata wanted da OSP ya fito da wannan wanted kan shafofin sada zumunta nan da nan shi loyoyin shi suka rubuta suka bada rana suka ce zuwa Mei karshen wata na Mayu Kenforiata zai zo Ghana ai mai wannan tambayoyi wurin kuma shi OSP ya ce to shi kuma ya janye ya cire shi kan wanted list din da ya aje shi to gaskiya abu ne da ni a gani na bai kai mu kai wannan bangare ba don in ka duba irin abu haka yana ya bari a gan kaman la Allah ana bi shi ne don yana kula yana ya kasance cikin sohon hukuma amma ba haka bane
jama'a kenan cikin wannan shiri na manuniya sai da kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da manyan madafun iko a Najeriya cewa kwanakin da ake kebe musu ba ƙara ƙarewa suke kullun kwanan duniya safiya da dare domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 812 ne su yi sallamar sakin kudirin da suka yi dare dare kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman da Idris Abdullahi Bakon Ghana da Mahmud Ibrahim Kwarin Kano da Jigawa sai Maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyin da babu zure ni Isa Lol na garin Ikara da kan shirin gabatar ne nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na Manuniya.
Sai a biyu mako mai zuwa idan Allah ya kai mu domin jin wani sabon shirin yanzu kuma ga nasihar Ramadan.
Tare da kuma karara Musa Adam Sharifa a kasan Ghana kuma. Watan Ramadan ni'ima ne mai girma da Allah yake yi wa bayansa da ya kamata mu gode ma Allah akan irin wannan ni'ima. Rahman Allah tana sauka a kowace rana a cikin wanga wata. Alkhairin da ke cikin wannan wanga wata tana da yawa na daga cikin saukar da Alkur'ani a wanda Muhammad sallallahu alaihi wasallam rana na Lailatul Qadr wanda yake yafi watanni bubu. Daga ciki kowace rana Ubangiji yana yanta bayi daga wuta zuwa ga gidan aljanna Allah ka samu daga ciki Ubangiji yana kulle kofofin wuta ya bude kofofin gidan aljanna sa'annan a daure miyawo. Daga ciki addu'an musulmi da zai yi kuma Ubangiji ya karba masa matukan wannan addu'a alkhairi ne yasa in ya kai wanga lokaci musulmi kamata yayi ka yi kokari ka yi himma a wurin waton cin amfanin abinda zai zama ka alkhairi alakhiranka yasa za ka ga cikin wanga lokaci muna himmantuwa a wurin karatar da mutane abinda zai gyara musu ibada abinda zai bar azuminsu ta samu karbuwa abinda zai bar alakansu da Allah ta yi karfi ya zama na wanga da ne dalilin shigansu gidan aljanna. Kuma za ka ga wanga azumi yana da fa'idodi da yawa wanda yake doktoci ma sun tabbatar shi ne za ka iske mutum lafiyarsa a cikin wannan wata ta yi daban a watan da yake mishi baya yin azumi. Bugu da ƙari za ka ga cikin wanga wata ba bambanci tsakanin talaka da mai kuɗi saboda irin rahman da ke cikin wanga wata. Dukkanin kyauta ne Ubangiji ya yi ma al'umma na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sanya su fiyayyun al'umma a cikin al'umma annabawa. Ya sa muna gode ma Allah akan wanga ni'imar ga da ya yi muna muna kauna Ubangiji ya ba mu da ku iko mu yi ibada a cikin wanga wata ya sa ibadan mu karbabba.
To amin sun ma'amin malam Allah ya ba da lada anan kuma muka zo ga gaba ta ƙarshe labarai a taƙaice.
A ranar Alhamis shugaban Amurka Donald Trump ya jinkirta saka sabon haraji kan yawancin kayayyakin da ake shigowa da su daga kasashen Mexico da Canada zuwa Amurka da tsawon makonni hudu. Matakin da ya dauka na baya-bayan nan a sa'insa ta fuskar kasuwanci a yankin arewacin Amurka wanda ya yi sanadiyar faduwar kasuwannin hannayen jari na tsawon kwanaki tare da kawo cikas ga dangantaka Amurka da kawayenta da suka dade da kuma manyan abokanan cinikayyar ta biyu. Wasu 'yan bindiga sun yi wa 'yan sandan Siriya da ke sintiri kwanton bauna a wani gari da ke gabar teku inda suka kashe jami'an tsaro akalla 13 tare da jikkata wasu da dama, inji wani mai sa ido kan yakin kasar. Harin da aka yi ranar Alhamis a garin Jabali da ke kusa da birnin Latakia da ke gabar teku ya zo ne a daidai lokacin da ake fama da tashe-tashen hankula a yankin gabar tekun Siriya tsakanin mabiya dariƙa Alawiti da tsohon shugaba Bashar Assad da ƙungiyoyin Islama. Shugaba Donald Trump ya ci gaba da matsawa Kib Namba kanta tarattaba hannu kan wata yarjejeniyar ma'adanai a ranar Alhamis. Ya kuma bayyana kwarin gwiwar cewa Moscow ma a shirye take ta amince da yarjejeniyar don kawo ƙarshen yakin da aka fara lokacin da Russia ta mamaye Ukraine a 2022. Trump ya aiki da sako ga mambobin ƙungiyar tsaro ta NATO inda ya yi musu gargaɗin cewa idan ba su biya ba Amurka ba za ta ba su kariya ba.
To masu sauraro baki ɗaya da haka muka kaga ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. A madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin sai Dadi Balawai da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Mr. Jimmy. Hawa Sharifu ke muku fatan alheri daga nan birnin Washington DC sai an jima muku.